sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16:21-25. Ana iya kama mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da Daniya FM da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 a Ghana ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku da misalin karfe 8 agogon Niger da Nigeria a wannan shiri na musamman wanda zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da mako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin mu na wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnatin jihar Adamawa Ahmadu Umaru Tinkiri da sakalman da yayi na shakuɗan cewa ya nike yan adawa a jihar Adamawa. Cibiyar yan jarida jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar Oxfam sun shirya wani taro a Damagaram domin tunatar da ƴan jarida ƙa'idojin aikin tattaro bayanai ta yaɗa su a lokacin zaɓe. Haka dai a tarayyar Najeriya idan muka koma za ku ji cewa ƴan ƙasar na ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar na ganin sun buɗe bodar su bayan tarayyar Najeriya ta buɗe bodar ta a ƴan kwanakin da suka gabata. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden gobe Laraba a kokarinta na dakile yuwar harin dan ciki, hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan 25,000 da aka girki a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro. Sakataren harkokin soji Ryan McCarthy ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba, kuma tantancewar ba ta bankaɗo wata makarƙashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu. Muna ci gaba da aiwatar da tsarin, kuma muna maimaita nazari sau biyu zuwa uku kan kowanne daga cikin mutanen da aka girke don tabbatar da tsaron, a cewar McCarthy. To amma ya ce wasu bayanan sirri na nuna akwai yiwuwar wasu kungiyoyi masu dauke da makamai su nemi yin gangami gabanin rantsar da shugaban kasa din. Mace-mace sanadiyar cutar corona na dada karuwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka, yayin da lokacin sanyi na winter ke sa adadin waɗanda ke mutuwa ke saurin dosar 400, kuma a daidai lokacin da ake gargaɗi kan ɓullar wani sabon nau'in cutar wanda ya fi saurin yaduwa. Yayin da Amurkawa ke hutun ƙasa baki ɗaya zai Litini, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi kira ga hukumomin tarayya da su taƙaita zirga-zirgar jama'a musamman daga ƙasashen da ke fama da sabon nau'in wannan cutar. Yayin da yake nuni da sabon nau'in cutar da aka gano a Burtaniya, Afirka ta Kudu da kuma Brazil, Cuomo ya ce a tsaye da waɗannan mutanen daga zuwa nan. Me yasa ake barin jiragen sama na kawo irin waɗannan mutanen har a yi fargar jaji? A halin da ake ciki kuma, wani ɗan asalin ƙasar Sudan da ya gudun hijira saboda yaƙin basasa inda ya sha matuƙar azaba da kuma rashin matsuguni ya yi ta gwagwarmaya har ya zama likita, yanzu yana ta shan yabo a Afirka ta Kudu saboda ceton masu fama da corona da yake yi. Hasalima, kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunayen 'yan Afirka 100 da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020. Ofishin jakadancin Amurka da ke Juba babban birnin kasar Sudan ta Kudu ya jinjina ma Dr. Taban a shafinsa na Twitter saboda ficen da ya yi a nahiyar Afirka baki ɗaya, da kuma yadda yake jinyar masu fama da cutar COVID-19 a asibitinsa da ke Afirka ta Kudu. Labarin Dr. Taban mai cike da abun mamaki da kuma halinsa na jajircewa ya zama abun koyi ga miliyoyin matasa a Afirka waɗanda kan samu kansu akasari a yanayi na takaici, a cewar mujallar ta New African. Wata kotu a Rasha jiya Litini ta zartas ma madugun 'yan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki 30 a gidan yarin birnin Moscow saboda laifin saba daurin talala da aka masa wanda hakan ya share fagen shari'ar da za a yi wanda ka iya kai wannan babban mai sukar gwamnatin Rasha gidan yari na tsawon shekara da shekaru hukuncin kotun na zuwa dai kasa da kwana guda bayan da aka tsare shi lokacin da ya dawo ta wani jirgin da ya taso daga kasar Jamus zuwa wani filin jirgin saman Moscow bayan murmurewarsa daga doguwar jinyar da yayi sanadiyar gubar da aka saka masa a Siberia a watan Agusta Dabalni ya tsaya kai da fata cewa jami'an tsaron Rasha ne da goyen bayan dan shugaba Vladimir Putin suka yi yunkurin halaka shi ta wajen amfani da gubar da aka kirkiro tun a zamanin tarayyar Soviet mai suna Novichok jami'an tsaron kasar Guatemala sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake jiya Litini dan tarwatsa wani ayari na bakin hauren kasar Honduras daura da kan iyaka waɗanda ke kokarin zuwa nan Amurka bakin haure wajen 2000 ne suka yada zango daura da wani wurin binciken masu wucewa ta wata babbar hanya mai kaiwa Chukwumula dake kusa da kauyen Wado Hondo na tsawon kusan kwanaki biyu wasu su sun yi ta jifar jami'an tsaron Guatemala da duwatsu yayin da suke kokarin korar su wanda dan haka suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma kulaki daga baya hukumomin Guatemala sun ce an bude hanyar dan zirga-zirga jiya Litini din to amma aka sanin bakin hauren har yanzu suna cikin kasar ta Guatemala daga ƙarshe shawarar da manyan kafafen sada zumunta suka yanke ta sa ido kan abubuwan da ake sakawa a shafukan su tare kuma da rufe shafin shugaban Amurka Donald Trump da wasu magoya bayan sa ta janyo muhawara a Turai kan bukatar ginda sharuɗa masu Facebook da Twitter din da sauransu
labarun duniya kenan suka zo muku daga Washington DC a nan sashen Hausa na muryar Amurka a halin yanzu za mu shiga tafukan rahotannin mu inda za mu soma da tarayyar Najeriya a tarayyar ta Najeriya yanzu haka dai ana ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnatin jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri bisa kalaman da yayi na shakuben cewa ya nike yan adawa a jihar ta Adamawa Jihar Adamawa da ke kasancewa jihar da tsohon mataimakin kasar ta Najeriya Atiku Abubakar fito na zama cibiyar dambarwar siyasar Najeriya tun komowar demokradiyya yanzu haka dai tuni kalaman gwamnan suka soma samun martani daga dan adawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da rahoto kan wannan al'amarin daga Yola
yanzu haka dai ana ma zafafan kalamai ne a tsakanin bangaren gwamnan jihar Adama Ahmadu Umaru Fintiri da kuma ƴan adawa biyo ban kalaman da gwamnan yayi na cewa an mutuke jami'an hamayya a jihar gwamnan Ahmadu Umaru Fintiri wanda ke amsa tambayoyin manema labarai jim kadan da koma wasa gida daga wani bulagurin da yi yace ai bai ma sha'in kowa yanzu
do we have an opposition party in Adama yanzu opposition party in Adama And if you are talking of the last administration, what have they done? Do they understand the meaning of development for them to even define what development is?
A babu wata jam'iyyar adawa yanzu ko kuma dan hamayya ai ayyukan da muka yi sheda ne don haka babu ni fargaba domin ayyukan da muka yi ya isa kowa ya gani a cewar gwamnan jihar Adamawa
I think the people of Adama will tell you how we have changed the narrative and it's there for everyone to show
To ya kome kalaman gwamnan ke nufi honorable Mike Okobi dan jam'iyyar PDP ne kuma ma shugaban kungiyar kansilolin na jihar Adamawa ya bayyana abin da gwamnan ke nufi
kai dan kaje hukumomi 21 na zaka kalla ayyuka da shi mai girman rashin honorable Ahmadu Umaru Fintiri yayi wanda ba sai an fada maka ba daga hanyoyi daga gidaje wajen security wajen asibiti duka
amma kuna fama ma da rikicin cikin gida na PDP domin akwai bangarori yanzu akwai daya ya kai ku kotu akwai babu tunkancewa shi gwamnan wakili shugaban jam'iyya ba sa ga maciji ba sa dasa da maka akwai wannan batutuwa
wannan duka mu a cikin gida bamu da baraka wakila nasu ne kamar da na fada maka gwamnati ne wanda kowa yana da interest nashi amma mu wannan gwamnati mu zo ne domin mu yi wa jama'a aiki kuma wanda na faɗa maka na ce maka mu muna so mu taba rayuwar al'umma daga kasa ne
to sai dai kuma amma da na ta maida jami'ar adawa ta APC ta ce ma tsoron karo da maza ne yasa gwamnatin tirke waɗannan kalamai honorable Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa ya bayyana da ƴan adawa ke kallon kalaman da gwamna
kalaman da ya nuna tsorata ne kama gwamna kuma ya kidi ne saboda ko makawo ya san akwai adawa Adama saboda in babu adawa ba inda za a yi senator da kan kujera a ce maka ta sheka ya koma jabiyan adawa sannan kuma foma gwamnati dake karamar hukumar su daya ya koma adawa sannan kuma a ce maka tsoffin yan majalisan dokoki na kasa su dusun su sheka
da wannan
ya nuna maka cewa kenan gwamnati ya rikice ya dume shi yasa ma yayi magana
koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adama kafin da shekarar 2023 Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger inda yayin da ake shirye-shiryen zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar cibiyar ɗan jaridar kasar ce da haɗin gwiwar kungiyar Oxfam suka shirya wani taro a birnin Zandar domin tunatar da ɗan jarida ka'idodin aikin tattaro bayanai da yaɗa labarai a lokacin zabe domin kaucewa fitina a tsakanin jama'a ɗaya daga cikin masanan da suka ja ragamar wannan taron Malam Jaharu man yayiwa wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma karin bayani
wannan da mun ba su shi kamar a yanda za su tinkari shi kanshi zaben yaya ne za su tinkare shi ba tare da ba sun yi kuskure sun hada cikin tarkon wasu ƴan siyasa masu son su yi amfani da ƴan jarida su ci magurin su yaya ne za kai ka kiyaye cin na wuta a musamman a cikin rikici na zabe wanda ya zama ruwan dare gangama duniya a yankin Afirka musamman ma Afirka ta yamma to ya ne kuma su kansu za su bada labaru idan aka hita daga farfaganda aka shigo zabe hukumar seni ita kadai take da incin ta wallafa sakamako kuma wannan sakamakon shine ƴan jarida za su dauka su ce da cewar seni to kaga wannan duka sai sun san wani lokaci ne ya kamata shi kanshi kuma zuwa neman rahoto cikin zabe dan jarida yana bukatar horo akan shi kamar in na baka misali kana iya zuwa ka isko wani kuskure wani wasu kurakurai a mazaba to kaga idan ka zo wannan mazaba idan zaka bada wannan labarin yana iya kawo tashi hankali in baka iya ba tattakewa tunda a lokacin matsalar da ka isko sai ka ce mun isko gidan mazaba kaza babu kaza a lokaci kaza tunda kana iya kago sakayen ka shirye zaben an gyara wannan abu to kaga dai wannan takon sai dan jarida ya san shi ya san yaya ne zan bada labari
kuna ganin akwai alamu dake nuna yiwuwar ƴan jarida ko sun shiga ko kuma suna kokarin shiga kace na tun dake tsakanin bangarorin siyasa a wannan lokaci na zabe
ana gani tunda a yanzu haka idan ka lura kamar yanda ake masu tsara mahaura ko ƴan jarida masu yin nazari idan ka dauki kaga masu tsayawa su yi nazari akan abin da ke zuwa yana zawa wani bi idan ka karanta nazarin nasu zaka ga ya jarin jayi ya sikeli ya ja waje guda to shi kuma so ake idan kai dai ɗan jarida kai nazari akan wancan bangaren da wancan masu jayayya ka bar hili inda shi talaka in ya karanta ka ko ya shurare ka shi zai ce an kyauta ko ba a kyauta ba ɗan jarida bane a garin nazarin shi zai ce wane ne na kirki ko wane malalaci shi zai iya bada alama ta kirki alama ta malalaci mai shuraren shi ko mai karanta shi ko mai kallon shi shine zai ce a to ga wannan abubuwan da naga an wallafa in dai haka ne to wane shine ya dacewa in haka ne wane shine bai dace mun ba to kaga yanda aikin jarida ya kamata a ce
a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda ƴan kasar na Najeriya ke ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar su bude boda bayan tarayyar Najeriya ta bude tata kamar yanda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Illela Alhaji Abdullahi Usman Sarki ya bayyana a wata hira ta musamman da muka yi da shi
wato bisa hakika nan gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kokari saboda ta ji maganganu da an kai mata na ECOWAS jihohin ECOWAS misali irin su ne suwa ministocin Nijar sun yi ta zuwa shugaban kasa ma ya yi ta zuwa na abu da boda saboda taron Najeriya da Nijar to yau ala kullu halin alhamdulillahi mun taru samun shaidu bude bodin Najeriya to amma yanzu gashi ita Nijar bata bude ba sai dai sun bada hujja coronavirus to coronavirus alaji wadannan abubuwa in an ce tare ake to a tafi tare kullu an san dai mu dai nan kasar ga tsakanin Nijar da Najeriya babu irin ciwukan da bamu yi ba yes mun yarda da cewa coronavirus tura sun hado ta taso da China to ka tunawa mun yi lala mun yi gaida
mun yi karin bau, mun yi gizo-gizo, mun yi kurkunu. Kai, duk ciwon da ka sani ana yi duniya, ga yunwa ba ta kai mana karo, ciwon da ka san ana yi mun yi. To saboda haka, corona virus ga ba an ce babu ta bayar da kwaita, amma dai ni zan ta taimaka ta sassafta ita ma, sai kan wanda Najeriya ta yi, sai ta bude boda. Kaga hannu hagu sai shiwon ke na dama shiwon ke na hagu. Sai a tafi tare daidai ga mutanen Niger na shigowa babu matsala, mutanen Najeriya na shiga babu matsala. Sai ayi abubuwa na dangi da dangogi. Mun ga da wadannan abubuwa tun ga Jore Hammani da Premier Jihar Arewa Ahmadu. Su sun ka to sun ka bude bodin ka.
Kome gama Najeriya da Niger daidai duka
sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Kwanin Jamhuriyar Niger tare da makon official muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu kuma ga Abdul Aziz Adili Toro dauke da shirin kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku yi ta musamman da wasu asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da malam Musa Barmo Abubakar wani matashi dalibi da asalin kasar Niger dake kasar India to gare ka bago
da koyi mata ma da ake turowa
Niger ba ta da wata alaka da India inda ake tura dalibai haka mata su ma soje can su karatu wani harkar medicine ko su wani harkar computer science dan kan san an san ana cewa India ta ta shahara akan kan darussa da ake bada na harkar likita haka
haka ne to abin da ya faru a can Niger din ma da koyi iswa scholarship da ke turo dalibai nan da kenan wa'ansu suna zuwa ta ga hannun wannan scholarship ne amma matsalar scholarship ne an kan mutum ba tabbas bane makarantar da yake so yi za a kai shi ba yalla ana aiki wa mutum cikin wani kauye karatu ko kuma wani wuri yake nisa da birni
ya za ka taimaka ma matasa kamar yanzu an Niger wanda su ma suna son zo ko masu sauraron mu wani a wata shawara za ka ba su kakin su baro inda suke
shawaran da za a ba mutane dai kakin su baro can din zona India din ya kamata mutum ya gane da in dai bai da isasshen kuɗi da zai rika kansa gaskiya ya canza shawara ne wani gari daban tunda nan ga garin ne yadda ya kasance yan garin ma ba ita sha aiki suke samu ba kenan dai mutum na karatu ne ba wani kana karatu kana aiki kana samu kuɗi da ke shigowa sai dai ka kashe kashe ka dake mulkin ki nan kuma rayuwar da ta kasance da su injiyoyin ma da kansu kamar su waye ba su san abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ba wataran sai mutum ya hadu da wani fahimci wanda bai ma san ba da Afrika bai san kushi ko wani ya ga bakin mutum abu ma wanke yake ba shi
iko Allah yanzu kamar yanzu ga kamar ga wata kamar kana bukatar shika na wazance a kudin mu na Niger ko ince kudin Amerika yanzu ga wata zaka bukata kamar dala nawa haka idan kana so ka biya kudin abincinka da kudin abincinka da komai da komai da haka zamu ci
to da kudin abinci da kudin haya da komai dai to a wata dai akalla dai wani dola 500 zuwa dola 700 haka ne dai
da kudin haya da abinci da komai
haka
ne wani sako gare ka yanzu ga ince ga shugabannin mu da suke sauraron mu a Niger da makwabtan mu
to abinda mutane kamata su gane dai da kamar sanin gari ta gawoje ya bambanta da sanin gari da in mutum ya shigo cikin sa kenan ba za a hana mutane kamar ba za a yi advice mutane kar su zo inda karatu ba amma in mutum zai zo ya kamata ya san abin da ke faruwa cikin garin kenan mutum ya shirya saboda haka nan
to nagode kwarai yanzu kuma zan maka tambaya ta gaba ita ce yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar jama'a ku yi wani mataki ku dauka domin ku kare kanku kuma ya cutar take yaduwa a kan kasar India
to a nan kasar India har yanzu mutane suna cikin lockdown tunda lamarin corona din ya shigo an ka haka na komai da komai dai sai dai kwanakin gajen ake samun dan sauki dai ana dan bubu dai kun shaguna tunda a gaskiya gari din ne jama'a sun yi yawa kenan dole ne yaduwar corona din sai samu ya dan yawa mu dai yadda muke dai mutane ba su huta kowa yana gida sai dai duk abin da mutum ya bukata mutum ya kira da kuma masu kawowa sai ana kawo ma mutane shi a gida makaranta ma ba mu zuwa tun ya kai wata nawa karatun duka saman online muke yin sa kenan kowa na gida muna karatu malamai na gida su kowa na gidan shi ana karatu haka muke karatu haka muke jarabawa
yanzu idan ka kammala wannan karatu ka koma kasar Niger wani buri gare ka idan ka kammala karatu ka koma Niger
to abin da nake buri na shine karatun gama ina kare wannan masters din bazan tsaya ba sai na samu na yi PhD ina tunda in mutum bai da PhD mutum bai da inci ya karanta da ajin jami'a garin mu ake na so nake in na samu na kare karatu na kammala audu abubuwan da nayi Allah ya samu sai samu budi in na je garin mu ina karanta da a jami'an mu kuma sai in bude kamfani na harkokin computer science da sauran abubuwa hakan ga kenan a can cikin daliban da nake karanta da ajin jami'a in mutum ya zama talent wanda Usaid zai gani din sa ba kenan ina iya dauko su ina iya zabo da sauran daga cikin su ina kawo su a kamfani na ina ba su guidance da sauran abubuwa domin samu dai su muri ilimin su dake gare su
kenan yanzu dai mu ce ma jami'ar ta wata shirya akwai doctor na bisa hanya
yawa doctor na bisa hanya
okay to nagode kwarai kuma Allah ya kara ba da sa kuma ya kara kiyaye kuma Allah ya sa ka cimma burin ka
amin
to jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar da asirin kasar Niger mazaunin kasar India mun gode da ka ba mu dama tattauna ta da kai a cikin shirin kowai bar gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
daga shirin na Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Sulaiman Muni Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar a halin yanzu
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa mutanen da suka tsere daga matsugunan su bayan harin can bangu da zarum dare a gundumar Walam na cikin halin bukatar agajin gaggawa jaridar ta ce mutane kusan 11,000 ne suka hijira a garin Mangaize sanadiyar wannan hari da ya hallaka fararen kula sama da 100 yayin da wasu kuma ke samun mafaka a gidajen dangin su waɗanda su kansu ke kokarin murmurewa daga matsalar karancin abincin da ake fama da ita sai wasu matsaloli masu nasaba da dokar tabacin da hukumomi suka kafa a baki ɗayan yankin Tilaberi jaridar Levanaman ta ce wasu sojojin kasar Belgium ko kuma Belgium da ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar New Nero a yankin Maradi sun harbu da cutar corona jaridar ta ambato ministan tsaron kasar Belgium yana cewa gwajin da aka yi wa sojojin kasar su kimanin 100 ne ya bada damar gano wasu 20 daga cikin su da suka kamu da wannan cuta lamarin da yasa gwamnatin kasar yanke shawarar mai da su gida tare da wasu 30 da suka yi cuɗanya da su domin ba su kulawar da ta dace. Jaridar Le Sahel na cewa hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH da kungiyar Mondo Kulciya sun gargaɗi jam'iyyun siyasa su yi adalci wajen rabon kujerun wakilci a majalisun kasar. Jaridar ta ce dokokin jamhuriyar Nijar sun wajabtawa jam'iyyun siyasa kebe wani kason musamman domin samun wakilcin mata a majalisun karkara da majalisar dokokin kasa. Sabili kenan CNDH da Mondo Kulciya ke tunatar da 'yan siyasa su baiwa mata haƙƙinsu ba tare da wata jayayya ba. Mun rufe sharhin da jaridar Niger Enter Ebdo wacce ta bayyana cewa a karo na biyu a ƙasa da watanni hudu kogin Isa da ake kira kogin Kwara ya fara nuna alamar batsewar kasaita, lamarin da tuni ya fara tada hankalin mazauna unguwannin da ke gabar kogin ta inda ya ratsa birnin Yamai. Jaridar ta ce ruwan da ke kwararowa da ƙarfi daga idan ruwan ƙasar Gine ne mafarin wannan lamari da ke zuwa a wani lokacin da har yanzu ba a ida murmurewa ba daga babbar asarar da aka tafka a sanadiyar ambaliyar da aka yi fama da ita a damanar da ta gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu a halin yanzu za mu kammala shirye-shiryenmu na wannan lokaci tare da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da Joseph Robinette Biden Jr. a matsayin shugaban Amurka na cikin 46. Da zaran an rantsar da shi zai cika shekaru 78 da kwanaki 61 a duniya, kuma shugaba mafi yawan shekaru ya zuwa yanzu. Mataimakiyar da shugaban zai yi aiki tare da ita Kamala Harris za ta zama mace ta farko da ta rike wannan makamin, kuma bakar fatar Amurka ta farko mai zuriya a Asiya ta kudu. Ko shakka babu, bukin rantsar da shugaba na cikin 46 za a ga abubuwa da ba a saba gani ba. Kamar yadda al'ada ta tanada, ana rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa ne a bangaren yammacin ginin majalisar dokoki ta Capitol, bangaren da ke huskantar gandun taron kasa na National Mall mai yawan haki. Kamar yadda aka saba gani tun daga shekara 1981, ana shirya wurin zaman manyan baki da 'yan majalisa ne a kan matatakalar ginin. Amma kamar yadda aka saba, haraba tikitin halartar taron 200,000 ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai su kuma su raba wa mutanen mazaɓarsu. Saboda COVID-19, kowane ɗan majalisa ƙwayar tikiti guda kaɗai ya samu bancin nashi. Mutanen da za a ba su daman kai ga harabar ginin majalisar ba za su haura 300,000 ba. A baya, kimanin mutum miliyan 1,800,000 suke zuwa kallo, kana suna shirya bukukuwa su kuma shaida shugabannin da za su hau mulki a filin taron na ƙasa. Amma hakan ba zai yiwu ba a wannan shekara. Da zarar an kammala rantsar da shugabannin, kimanin kashi 80% na bukukuwan da aka saba yi za a gudanar ne ta yanar gizo da kuma ta talbijin, amma ba za a halarci bukin da ke tattaro sama da mutum miliyan 1,000,000 kamar yadda aka saba yi. Bukukuwan sun hada ne da faretin jami'an tsaro da kuma wasannin sojan sama, wata al'ada da ke tabbatar da miƙa mulki cikin lumana, inda shugaba mai shiga ofishi ke binciken jami'an soji da suka yi faretin. Wannan na nuna babban aiki da shugaban ƙasa zai yi na kare lafiyar Amurkawa, ko da daga barazanar ƙasashen waje ko 'yan tawayen cikin gida ko kuma COVID-19. A cikin ɗaukar rantsuwar, shugaban ƙasa zai tabbatar da biyayyarsa ga kundin tsarin mulkin Amurka, ko da me yafi kauna, biyayyen jam'iyya ko kuma imani ga wani addini. Shugaban zai fi ko za ta fi ba da muhimmanci ga waɗannan dokokin ƙasa. Da zarar an rantsar da shi ko ita, ya zama shugaban dukkan Amurkawa ko da a ina suke, ba tare da la'akari da wanda suka jefa kuri'a ba ko kuma sun amince da manufofinsa. Daga bukin ɗaukar rantsuwar, shugaban zai riko da takin ƙasa na harshen Latin "E pluribus unum", wato ɗaya a cikin dubbai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger, tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Maman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.